Wannan batu ya fito ne cikin wani rahoto da hukumar ta fitar wanda ta bayyana dalilin ta bisa ga hauhawan farashin kayayyaki da faduwar farashin mai da kuma rashin ayyukan yi a kasar hada da matsalolin shugabanci sai kuma annobar corona da ya kara dabebe lamura. Kasim Kurfi kwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin kasa a Najeriya.
Idan ban manta ba, budget din da muka shiga na wannan shekarar gwamnati tana da gibin kudi na sama da trillion 5 kuma kamar yadda suka tsara nan da shekara 3 za ta ci gaba da wada nan gibin kudin. So diba da bashin da wannan gwamnati take ciki da wannan gibin da za ta kara shine suke ganin lalle ne a samu wata hanyar da za a rika samun kudaden shiga na cikin gida dan su rage wannan gibin. Shine take gani inda yafi sauki a sa wannan. Wannan gaskiya ne haka, amma abun lura shine kara wannan kudin kuma zai kara karo matsaci ga talaka, saboda idan ka diba za ka ga kawo farashi yayi yawa, ga kudin wuta, ga kudin mai, kuma a kara wannan to gaskiya za ya kara kawo tsanani ga talaka. So shawara dai gwamnati ta nemi wata hanya ba wannan ba.
Hukumar da ta bukaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sake fasalin tafiyar da tattalin arzikin kasar ta aiwatar da sauye-sauye da za su bunkasa masu kanana da matsakaitan masana'antu da kuma samar da ayyukan yi. Lamarin da mai sharhi kan tattalin arzikin kasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci a kai.
Idan gwamnatin za ta yi ni abin da nake ba ta shawara shine ta yi la'akari da duk abin da zai zo kan talaka tsaye, to a dauke shi ko kuma a kawo a maye gurbinsa da wani abu. Gwamnatin idan za ta kara value added tax ko za ta kara nemo kudade ta bangaren haraji, akwai manya-manyan masu kudin kasar nan da yawa fa wanda basu shiga harajin ko suna cikin harajin nan fa, kusan ba harajin suke biya ba, sa ake yi ba karban shi ake yi yanda ya kamata ba. Muna sanin yadda mutane a kasashen Turai suke biyan haraji na gaske, to gwamnati in za ta karba haraji ta karba a wajen waɗanda wadatattu ne masu hanshakan dukiya a cikin kasa. Ina tabbatar muku za a iya karban haraji daga wajen waɗanda ya kamata su biya harajin. A Najeriya talaka bai bukatar ya wahala, to mu dauki wayannan matakan domin haraji ba wasa bane.
Daga cikin shawarwarin da hukumar ta baiwa Najeriya dai har da kara harajin VAT da ake dorawa akan kayayyaki da ake sayarwa wanda ake biyan kashi 7.5 a yanzu zuwa kashi 10 nan da shekara mai zuwa da kuma kashi 15 nan da shekarar 2025, batun da bai zo wa ƴan kasar musamman ƴan kasuwa da dadi ba.
Sunana Bashir Abdullahi dan wudul daga nan kasuwar Usai Market. To shi dai wannan al'amari an dade ana fada mana wasu abubuwa wanda suke a ce mana ko za a ara kudin mai dan aiwa talaka wani abu ba ma gani a kasa.
Sunana Zakariya Tela kasuwar Musai Market. To a gaskiyar magana idan aka kara haraji ko kuma aka ce a biya haraji ko a kasa kan talaka zai kuma shine gaskiyar magana, saboda misali kamar yadda man fetur aka kara kudi yanzu still kan talaka ke koma.
To ko a shekarar da ta gabata gwamnatin Najeriya ta kara farashin kudaden harajin ta na VAT daga kashi 5% zuwa kashi 7.5%, lamarin da bai yi wa dubban ƴan kasar dadi ba. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.